وصلنا بالجيوم والأرض مشرعة نعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي أقع الله سبحانه وتعالى مكوى مكوى ميشين يعلم أولنا مسلاتي متاد البركة بابا مسلاتي جمعة ننتكين قرندوس أنجار جغاوة أولنا يمتين جمعة wanda yau 21 ga watan Ramadan hijirar manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace da 21 ga watan uku miladiya 2025. Muna cikin sura ta 51 suratul Dariyat. Wannan aya ta 47 da ta 48 an karanta su a jiya. Mun kammala bayani a aya ta 47, mun shiga da 8, lokaci yayi mana halinsa. Allah ya ba mu labari cewa shine ya halicci sammai da kudiratarsa da cikakken ikonsa, kuma Allah ya ba mu labari cewa shi mai yalwatacciyar kudura ce ko mai cikakken iko ne ko mai yalwatawa ne ga bayinsa ko kuma Allah mai yalwata fadin sammai ne ga baki ɗayansu kamar yadda bayani ya gabata. To Allah ya dawo kan ƙasa sai ce wal arda, ita ƙasa farashnaha, mun shimfiɗe ta. Ba kowace shimfiɗa take dacewa da inda aka shimfiɗa ta ba, ba kuma kowace shimfiɗa take amsa sunan cikakkiyar shimfiɗa ba, ba kuma kowanne mai shimfiɗa iya yin shimfiɗa ba. To shi yasa Allah subhanahu wataala sai yi wa kansa da kansa jinjina, sai ya ce fa ni'mal mahidun, madalla da wanda suke gwanaye ta fuskar shimfiɗa. Ƙasan nan da muke gani, wallahi da muna ɗaukar darasi ko ba a yi mana wani wa'azi ba, ganin abin da yake kan ƙasa zai nuna mana ƙudura ta Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin halittun da Allah ya yi, za mu ga cewa kusan kashi biyu ne. Na farko, duk abin da yake sama da ƙasa Allah ya yi shi domin amfanin ɗan adam. To kasancewar buƙatunmu ba na ƙare ba ne. Allah domin ya nuna ƙudurarsa sai yi abubuwan amfanin kala biyu. Akwai wanda suke ƙarewa, wanda ake rasawa. To Allah sai ya saman masa hanya wadda ba za su yanke ba, za su dinga ƙaruwa. Kalli dabbobi, yankawa ake, ci ake. In ka lissafa daga haihuwar dabba kafin ta kai lokacin yanka, lokacin da ake ɗauka da tsawon tazara, to amma nawa ake yankewa a kullum? To amma kuma Allah subhanahu wataala ya sa tunda muna amfana da su, sai ya kaddara hayayyafarsu ta yadda ba za su yanke mana ba. Ba lokacin da za a ce an waye gari babu wannan dabbobin da za mu yanka, babu wannan lokacin. Idan za ka ce kullum sai ka ci kaza 50, sai ka ci rago 100 in za ka iya, kowa ma ya ce haka, wallahi ba za su ƙare ba. Suna nan tunda Allah ya kira su al-an'am, dabbobi na ni'ima, muna da buƙatu tari dangane da su. To shi yasa Allah ba zai yanke samu wasu ba. Kalli ‘ya’yan bishiyoyi da abin da muke nomawa, gero, dawa, shinkafa, alkama, Allah sai sa kwayoyi ne, ta yadda idan an shuka wannan kwayar, to kuma za ta bayar da wasu kwayoyi masu yawa. Kwaya ɗaya za ta iya ba da zanganiya ɗaya wacce take ɗauke da kwaya 700 ko sama da haka. Kalli bishiyoyi, su ma ana ci suna daɗa fitowa. Allah ya masu ‘ya’ya wanda za a shuka, ko Allah ya shuka shi da kansa su fito. Wannan nau’i na farko kenan. Nau’i na biyu, wanda shi ma muna da buƙatarsa, Allah bai ƙaddara masa hayayyafa ba. To tunda Allah ya sa cewa muna da buƙatarsa, to Allah kuma sai ya masa tsari da ba zai ƙare ba. Kalli ƙasa da muke takawa. Kullun amfani da ƙasa ba zai ƙare a wajen ɗan adam ba. Amma mun taɓa jin an ce ƙasa ta ƙare a yanki kaza ko gari kaza an neme ta an rasa babu. Kuma ba za ka ce ƙasa tana hayayyafa kamar dabbobi ko tsirrai ko sauran abubuwa ba. Kalli duwatsu, su ma ba za mu iya ƙare su ba. A da can shekaru masu yawa ba mu san amfanin duwatsu ba. Ilimin zamani ya nuna amfanin duwatsu a wajenmu, a yi tiles, a yi marble, a yi kwalta, a yi siminti, a yi waye, duka da duwatsu ake yi. Kuma duk buƙatun namu mu yi mu gama duwatsu sannan ba za su ƙare ba. To kalli sama da kuma ainihin taurari da wata da rana, kaga su ba su hayayyafa. To amma tunda Allah ya sa amfaninsu a wajenmu yana nan muna da buƙatarsu, su kuma sai Allah ya musu yanayi na yadda ba za su lalace ba, ba za su tagayyara ba, ba za su fita daga cikin hayyacinsu ba. Yanzu ka ƙaddara yadda muke da buƙatar rana, yadda muke da buƙatar wata da taurari, a ce yanayinsu kamar na tufafi ne, rigar da za ka sa za ta tsufa ta ya galgale, kai da kanka ka tsare ta ka je ka jefar da ita. Da a ce rana da wata irin bishiyoyi ne, bishiya ta girma ta girma ta tsufa, ita da kanta ya zamo ta bushe ta ragargaje ta zube. Da haka Allah ya yi wa taurari da wata da rana da sama, da yanzu babu su. To amma Allah ya san buƙatunmu ba za su ƙare tattare da su ba, kuma su ba za su hayayyafa ba. To shi yasa Allah sai musu wannan yanayi na gani nan bari nan. Ba za ka taɓa cewa kaga wani wuri ya lalace na wata, ko wani ɓangare na rana ya lalace, ana masa kuskurima, ko ana yi mashi fati, ko ana yi masa filasta ko wani abu, ba za ka taɓa ganin wannan ba. To wannan ne yake nuna mana cikakkiyar ƙudura ta Allah subhanahu wata'ala. Mu dawo akan ƙasar nan da muke amfani da ita. Duk buƙatar da ɗan adam zai yi akan ƙasa, sai dai ya gaji da wannan buƙatar, ya ture wannan buƙatar, ya yi wata sabuwa, ƙasar dai tana nan ba za ta kasa karɓar wannan buƙatar ba. Ko kuma a yayi tasa buƙatar ya tafi waninsa ya zo, ya ture wannan buƙatar ta wancan da ya gabata, don shi baya da sha'awarta, kuma shi ya yi tasa sabuwa fil, kuma akan wannan ƙasar ba ta canza ba. Wannan masallacin kamar na sha buga misali wanda muke ciki, baka san duniyar da aka ci a wannan wurin ba, shekaru ɗaruruwa ko dubunnai. Wala'alla wurin ya taɓa zamowa wata makabarta, wala'alla wata masarauta, wala'alla wata masana'anta, wala'alla wala'alla. Allah shi yasa abubuwan da aka yi, to duk abin da aka yi sun tafi, babu su, babu dalilin su, ita ƙasar tana nan yadda take. In ba Allah ba, wa zai yi wannan aikin? To shi yasa ya yi wa kansa jinjina subhanahu wata'ala, ya ce fa ni'mal mahidun. Kai yanzu ba ka isa kai shimfiɗar da za a dunga mora tsawon shekara, ba ta lalace ba. In kuma za ka iya ka gwada, ka yi wata shimfiɗa ƙofar gidanka, a zo a dunga zama ka yi baƙi, wannan su zo, wannan su zo, a ba ta shekara ɗaya a ga ya wannan shimfiɗar za ta yi. Kai ba ma shimfiɗa ba, ka yi da kalin ƙofar gida ka shafe shi da siminti. In Allah ya yarda, inda aka yi shekara 5-10 ana hawan wannan dakalin, to sai ya ɓaɓɓangare, sai ya gwaguye, sai ya lalace, ƙarshe sai ka rushe kai da kanka ka sake samu. Amma Allah saboda shi ne gwanin shimfiɗa, tun da ya yi ta ba mu ga yana gyara ta a wani ɓangare ba. To wasu malaman tafsiri suka ce, to tun da Allah ya jinjina ma kansa, ya ce fa ni'mal mahidun, kamar Allah subhanahu wata'ala yana nuna wannan aiki da ya yi, tun da shi da kansa ya yi wa kansa jinjina, ‘yan manuniya ce cewa ya wajaba mu gode wa Allah wannan aikin da ya mana. Don Allah nawa ne a cikinmu ya taɓa tunanin ga wata ni'ima da Allah ya mana ta ƙasa, bari mu gode ma Allah akan ta. A malamai ma ballantana ga magarin mutane, nawa suke da wannan tunanin? Sai dai kawai ka taka ka wuce, ka shura ka wuce ka haka ka binne ka kwaso ka kai wani wuri amma wai kai tunanin wannan wata ni'ima ce kai wallahi wani ma da yake sana'ar kasar bai tunanin ni'imar da Allah ya masa wani sana'ar sa kila dan jakuna ne zai debo burji ya debo yashi ya kai wani wuri ya sayar anan abincin sa yake wani dan tifa ne ya debo duwatsu ya debo yashi ya debo kasa ya debo kaza sana'ar sa kenan amma hankalinsa bai taba kaiwa kai ya kamata mu gode ma Allah inda wannan kasa babu ita ina ma za mu rayu nawa suke da wannan tunani kadan ne daga ciki to shi yasa Allah subhanahu wata'ala shi da kansa sai sai fa ni'mal mahidun kuma kamar yadda na faɗa mana a jiya daga cikin mizar halittar Allah mafi yawa duk wani abin da dan adam zai yi na amfani sai kaga wannan abun amfani daya ko biyu yake an karkari ya kai amfani uku amma duk halittar da Allah zai yi amfaninta ba zai iya lissafuwa ba ka san wani baka san wani ba yanzu dauki gatari me yake da gatari faskare gatari zai sare shuka gatari ba zai sare shuka ba gatari zai yi noma gatari ba zai yi noma ba to kaga dai yanzu shikenan gatari dai abinda zai maka faskara maka wani abu in ba shi ba to sai kai tunani kaga to kuma me zan yi da shi na moriya fatanya ne zaka yi da ita noma fatanya ba za ta yi maka faskare ba kun fatanya ba za ka je kana debo kasa kana zubawa a wani wuri da fatanya ba dan dai amfanin nata bai wuce noma dan sassabe wani abu da ya kama da haka ba to amma yanzu wannan hannun da Allah ya yi ma dan Allah lissafe mun amfanin hannunka baka isa ka lissafe shi ba hannunka kawai kuma kalli yanda Allah ya maka fatar ba iri ɗaya ba da Allah ya maka fatar tafin hannu irin ta bayan hannu ce wace irin wahala zaka shiga a ce fatar bayan hannunka ita ce a ciki kuma ana buƙatar kai noma ana buƙatar kai faskare ana buƙatar zaka sha wahala da ka so ma sai ga cewa ta kwalze sai jini dole ka hakura amma Allah sai maka fata mai juriya fata mai ƙarfi kai duk abin da kake so hannun dai yana nan sannan wannan hannun ka rike fatanya wannan hannun ka rike gatari ka rike allura ka rike sitiyarin mota ka rike almakashi ka rike ko menene ya dace da hannunka kuma Allah ya sa kana da wannan bukatun shi yasa ya maka wannan hannun falamun na'ura da zaka lissafa amfani goma kace ita kadai za ta iya wannan ka dauka da shi ka ajiye da shi ka rike ka murde ka juye duk shi kadai ne wa in taqaddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin Allah kama lissafa su to baka isa ka lissafe adadin su ba to ba ma ni'imomin Allah gaba ɗaya ba ni'imar hannu kawai da na faɗa ba za ka yi lissafe ta ba na taɓa faɗa mana a baya yanzu kalli tafin ƙafa da Allah ya mana wanda muke tafiya takalmi nawa ƙafar ka ta cinye lalace ka kashe wancan ka kashe wancan ka kashe wancan kuma ƙafar ka tana nan daram to kuma ita ƙafar Allah sai mata wani abu yanzu ka kalli mahaukata wanda suke yawo ba takalmi ita ƙafa yadda Allah ya yi ta idan kana taka wani abu takalmi da abin da ya kama da haka to jinin yana sauka daidai da yadda Allah ya tsara shi to amma idan ta rasa abin da za ta taka kuma sai a dinga janye jinin sai a dinga janye shi zuwa sama da wasu duruwaye sai a dinga janye su har akai zaka taka wani abu in ba mai tsini sosai ba zai iya huda ta ba yanzu shi ka taba ganin mahaukaci ya taka kaya ya tsaya zai cire baka taba gani ba shi tunda haka Allah ya yi shi ba tunanin takalmi to Allah sai ya tsotse duk wani ruwaye na kafar sai ya saba kafar sai ta wani tauri da wani karfi duk abin da zai taka sai ya biyo ce lafiya kai yanzu in ka rasa takalmi a yau in ka taka abin da ya taka sai asibiti wa zai wannan ni'imar in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to ni'imar zikinka kawai wallahi ba za ta iya lissafuwa ba Allah ka ba mu ikon gode maka to shi yasa Allah sai yake cewa fa ni'mal mahidun ma dalla da gwanayen shi fada mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni dukkan wani abu mun halici nau'i biyu mun halici dangoge biyu sama ƙasa musulunci kafirci biyayya sabo fari baki ɗaci zaki sanyi zafi arziki talauci ɗaukaka ƙasƙantaka haka ne ko ba haka ba to ba za ka iya lissafe su a lokaci ɗaya ba wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni duk abinda ka sani nau'i biyu ne muka yi Allah yayi haske yayi duhu yayi dogo yayi gajere yayi marowaci yayi mai kyauta yayi mai fushi yayi mai fara'a yayi mutumin kirki yayi mugun mutum duk abinda ka sani Allah sai da yayi wannan yayi wannan domin a gane ni'imar Allah da bai yi abu kala ɗaya ba Allah yana da iko ya falan ɗaya yanzu Allah gafarta mana a ce duk duniyar nan kowa marowaci aka yi shi zamantakewa za ta yi daɗi ba za ta yi daɗi ba to kuma a ce kowa mara kirki aka yi shi ko kuma kowa fushi zamantakewa ba za ta yi daɗi ba to Allah subhanahu wataala sai yayi kaza kai da Allah ya yi maka kyakkyawar kishiyar in ka ga wancan muguwar kishiyar sai ka gode wa Allah ka san da ya ga dama da haka zai yi ka Allah ya yi mai hankali ya yi mahaukaci ba laifi mahaukacin yi ma Allah subhanahu wataala ba dan ya nuna ma kai ma da ya ga dama irin wancan zai yi ka to sai yayi ka mai hankali ka san abin da zai cutar da kai ka guje masa ka san abin amfani ka nemo shi kai da kanka da Allah duk yayi mutane mahaukata zamantakewa ba za ta yi daɗi ba to kuma da Allah yayi kowa mai hankali ba za a gano ni'imar hankalin ba domin ana gane alfanun kaza lura da kishiyarsa yanzu inda Allah bai yi duhu ba za mu san amfanin haske ba haka ne ko ba haka ba runtse idan kaka buɗe ka ce yanzu da Allah haka yayi ne ya san ji to shi ma wanda Allah ya rasa masa idan ba dan baya san sa ba domin shi kansa idan akwai nasa saban kala-kala shi kuma duk wanda Allah ya rasa masa gani to Allah ya kare shi daga saban ido Allah ba zai taba abin da babu alheri a cikin sa ba Allah ya ji kan Abdul Hamid ke shi yace alhamdulillahi alladhi sayyarani a'ma hatta la ara zalimin yace ina gode wa Allah da ya rasan min da gani in daina ganin azzalumai to almuhim akwai abubuwa wanda suke dangin sako ne da ido ake yin su in baka da ido wannan sakon ba za ka yi shi ba akwai abubuwa wanda dangin sako ne na kunne baka ji ba za ka yi wannan sakon ba yanzu batsa da ashariya da kade-kade da abubuwa na sakon Allah wanda Allah ya haramta a ji wanda ba ya ji zai yi wannan sakon babu shi ya tsira daga wannan sai dai ya ji ana yi to shikenan wani Allah ya rasa masa kafa wannan rasan masa kafan ba dan Allah yana kinsa ba kila akwai wuraren sako da inda yana da kafa shine dan gaba dai gaba dai amma Allah sai ya tsugunar da shi a nan dan ya zauna lafiya kuma shi yana gaba ai masa daidai kuma daidai aka yi masa wato Allah yana yi wa dan adam abubuwa shi yana ga an tauye shi amma wallahi da Allah zai kuranye masa dalili sai yayi sujudu shukr yace Allah nagode ma da ka banni a hali kaza Allah ka datar da mu to Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni duk abinda ka sani mun yi dangi biyu jinsin mutane Allah ya yi maza ya yi mata mazan ba sa iya rayuwa sai da matan matan ba za su rayu ba sai da mazan haka nan bangaren dabbobi ga abin nan sa namiji ga saniya mace ga bunsuru ga akuya ga rago ga tunkiya duk wani abu da ka sani Allah sai da yayi wato ainihin namiji da mace kuma Allah ya yi wannan abun don amfaninmu amfanin nan ko dai abin da za mu ci mu ji daɗi ko abin da za mu sayar mu samu kuɗi ko abin da za mu samu wani amfani a jikinsa ko kuma abin da ko ba ko ɗaya in kai mai hankali ne in ka kalle shi za ka ɗauki darasi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka kalla zai nuna maka Allah subhanahu wataala guda ɗaya ne duk abin da za ka kalla darasin Allah ta tare da wannan abu amma me idan kana da hankali lafiyayyen hankali idan hankalinka sama ne to babu abin da zaka karu da shi Allah ya kyauta Allah subhanahu wataala da yace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn bai tsaya haka ba Allah baya komai sai da hikima sai yace la'allakum tadhakkarun domin ku dauki darasi ba dan kawai ku lissafa labari ya wuce ba ba dan kawai ku gani abin ya burge ku shikenan an wuce wannan wurin ba la'allakum tadhakkarun domin ku dauki darasi shi yasa Allah subhanahu wataala da ya jero bayanai a cikin surar da muka wuce ko kuma muke ciki sai ce wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kankin kawunan ku kamar yadda na faɗa akwai darussa masu yawa ko ba ku ganin wannan darasin ne ku koya akalla kamar yadda na faɗa mana duk abin da Allah subhanahu wataala yayi to wallahi babu gyara akai ko ka hango akwai gyara to kai ma sai wani ya ci gyaranka in ka ce da gyara yadda dai Allah ya yi shi na haka yake shi yasa Allah bai taba abinda zaka ce to yanzu tsohon yayin ya wuce yanzu an zo sabon yayi mu ne masu da kusasshen ilimi zamu yi dan abinda ilimin mu ya bayu gare shi da ilimi ya dada fadi to sai kaga cewa an ƙara fada da abubuwa ilimi yana fadi abubuwa suna ƙara faduwa lokacin da yake tsukakke abubuwa su kasance tsukakku yanzu ka kalle ka Allah yayi maka idanuwa guda biyu yayi maka kunnuwa guda biyu sannan yayi maka baki guda daya yayi maka hanci guda daya ya raba kofofinsa to wannan tsarin da Allah yayi da Allah zai halicci wani dan adam a yanzu Allah yakan yi wannan a ga dan adam da wata halitta wacce ba saba gani ba yanzu saboda social media kuna ganin irin wannan akwai wanda zaka gani shi Allah ya masa wani ido a goshi idan sa guda ɗaya a goshin sa wani kuma idanuwan biyu kuma ga na uku akan goshin sa kuma haka Allah subhanahu wataala yayi shi to yanzu idan ka kalli wannan zaka ga cewa ko baka furta ba zaka ce nagode ma Allah da bai yi ni kaman wani ba zaka ji wannan a cikin zuciyarka wani ya ce ina ma dai da aka yi dan adam idanuwan nan guda biyu ɗaya a gaba ɗaya a keya abin ba zai yi tsari ba kuma an raba maka hankali sai zama kwakwalwarka ta samu rikici amma Allah sai saboda ya saita tunaninka sai zama idanuwanka abu ɗaya suke kallo yanzu da ido biyu gare ka ɗaya yana kallon wannan ɗaya yana kallon abin da yake ba to kwakwalwarka kuma ta rabu biyu tunaninka ya rabu biyu ba za ka iya fahimtar na gaba da na baya kyakkyawar fahimta ba to amma saboda a tara hankalinka wuri ɗaya sai aka yi maka su duka ainihin a gaba ma'ana dai duk abin da Allah ya yi to sai ya masa wani tsari mai ban mamaki da ido da baki da kunne da hanci wannan duka kafafe ne ƙofofi ne kuma ta wannan kafar kowace ƙwayoyin cuta suna iya shiga wajen ɗan adam to Allah sai mu kowace kafar hikima shi baki Allah sai yayi masa leɓunan da ake rufe shi ta yadda idan ka rufe wani abu ba zai shiga ba in wani abu ya shiga zai iya cutar da kai shi ma ido Allah sai yayi masa marufin da zai dinga rufe shi saboda ka rufe kada abin da zai cutar da kai ya zamo ya shigo to amma shi hanci da kunnuwa da Allah bai yi musu marufi ba su kuma sai musu wani security na musamman wannan dan danƙon kunnen wannan dan datti-dattin da kake gani alheri ne mai tarin yawa baya bari ƙaramar cuta ta kai a cikin kunnen ka ta cutar da kai tana zuwa sai ta makale a jikin wannan danƙon har ta marmashe ta lalace baka ma san an yi ba nawa kake biyan Allah a bisa wannan aikin da ake maka baka ma san ana yi ba shi kuma hanci wannan gashin da yake fitowa a ciki shi ma alheri ne ba kaɗan ba shi ma idan ƙwayar cuta ta shiga sai ya ramda ita sai ya rike ta har Allah ya baka iko ka zo fiyace ruwan alwala sai ka zato da ita shikenan ka gama da ita shi yasa malamai da yawa suka ce irin ma abin da muke yi a sa abu a ce sai an katse gashin hanci an aske shi ga baki da cutar da kanka take. Cutar idan ta zo ba control kawai sai ta wuce ciki. Amma wannan dan gashin da kake gani kaman wata kazanta alheri ne Allah ya maka. Kai dai ka zama mai tsafta kada ka dinga barin majina a wajen. Wannan kawai shine abin da ake bukata. Amma da ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya maka. To irin wannan wallahi ba za su iya lissafuwa ba. Sai ka samu likita da ya san wato ainihin tsarin gaban dan adam idan na faɗa ma abubuwa Allah sai ka ji kaman zaka gigice. Saboda ainihin fadin kudrar Allah subhanahu wataala da kuma hikimomin sa. To shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa yayi wannan la'allakum tadhakkarun domin ku dauki darasi ku fahimci Allah shine mai ikon yi kuma shine mai kowa mai komai. Anan a cikin tafsiri sai yace wa lamma taqaddama min al-amthilati wal qisas yayin da misalai da kisoshi suka gabata akabaha Allah sai ya karsantar da ita bi izhari ayatihi da bayyana da ayoyinsa liinjazil wa'd wal wa'id wato na iya zartar da narko da kuma alƙawarin rahama nan ya kamata a samu wawo wa atba'ahu ta'ala kuma Allah sai bibiyar da wannan da zikirul adilla da ambatan dalilai ala kamal qudratihi a bisa cikakken kudurarsa fil injazi a wajen zartawa sai ki cewa li takuna ibratan kuma domin wannan ya zama izina li ulil nuha ga ma'abota lafiyun hankula wa tasliyatan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma domin wannan ya zama ban hakuri ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fagala sai Allah ya ce was samaa banaynaha bi ayd lallai sama mun gina ta da karfi yace kuwa shine wato karfi sai yace fal aidu nan da aka ce al aidu masdarun wato masdari ne lakin yuktabu fil mushaf sai dai ana rubuta shi a cikin alqur'ani biya aini da ya unguda biyu ba'd al hamzi bayan al hamza wa qabla dali kuma wannan ya unguda biyu kafin dalo kama nabaha alaihi al khatib kama yadda imam al khatib yayi tambihi akai sai malam yace wa rasmul mushaf rubutun alqur'ani sunnatun muttaba'a sunna ce wacce ake bi wa illam yabdu lahu wajhun koda ba a fahimci wato hikima ba abinda na mai tafsiri ke so ya faɗa muhimmin abu ne na faɗa kuma ina maimaitawa rubutun alqur'ani ya sha bamban da rubutun larabci mujarradin rubutun larabci kawai zaka rubuta shi ne gwargwadon yadda za a karanta misali as-salata zakai alif lam sadun lam alif ta'un az-zakata alif lam zayun kafun sai kai alu sai kai ta'u haka zakai az-zakata to amma shi alqur'ani kaga ba haka ake rubutawa ba dole za ai alif lam ai sadun sai ai wawu kai kai lam sai ai wawu sannan sai ai ta'u sai dai ka sa alu ja akan wannan wawu to in ka zo rubutun qur'ani da gangan ka rubuta as-salata kai lam alif kai laifi a shari'a haka nan idan ka zo az-zakata ka rubuta lam alif kai laifi a shari'a ba ma wannan ba zaka ji lafazi iri ɗaya a cikin alqur'ani amma ya bambanta ta fuskar rubutu misali fima akwai wanda za a yi fifa iya zawaidi ga dan makarantar allo fifa iya zawaidi min jaye allo baki fima zaka samu wanda aka yi ittifaki akan su rababbu ana da guda goma an yi sabani akan daya duk da shi mu a karatun allo goma sha ɗaya ne fima rababbu duk sauran hadaddai ne sannan aina ma haka shi ma zaka samu aina an yi nunin sannan sai ai memo alif akwai aina ma wanda shi kuma nan guda za a yi ma'ana hadaddai haka nan bi sama haka akwai wanda yake bisa sai kuma ai ma daban to sannan bi sama hadaddai ni'mata wanda yake mai takuri da mai taguje kana da 11 sunnata kana da mai taguje kana da mai takuri kana da guda 5 rahamata kana da wanda yake 7 mai tabu daddiya saura kuma rufaffiya haka dai haka dai abin nake so in ce yadda sahabbai suka yi haka ake barin sa kaka kuskura ka zo ka canza wancan da wancan in kai wannan kai laifi to ballantana kuma wanda suke rubuta bakin qur'ani da boko haramun ne haramun ne haramun ne transliteration da ake yi haramun ne ya je ya koyi alifin ba'u AABC din ba da ita aka haife shi ba a duniya ya koya to ya je ya koyi alifin ba'un a rubuta masa littafin Allah da larabci ya karanta ba a rubuta wata kalma ta Qur'ani da Hausa boko haramun ne ina maimaitawa akwai wanda suke wannan kirinkin wai shi tsohon dan boko ne bai san harufin arabiya ba to a abc din da su yazo a rataye a wuya a duniya primary aka kai shi yayi su to nan ma aka kai shi makarantar allo a rubuta mai allo an baki wauzan ya iya ya karanta alqur'ani da kyau duk wancin abin da yayi sunansa alfin ribar kafa wannan shine Allah halitta shi saboda shi ka karanta littafin Allah ka bauta ma Allah dan wannan Allah halitta ka karatun sana'a wannan wata kwalliya ce wata ni'ima ce wata ribar kafa ce amma ba shine asali ba so ina maimaita wannan haramun ne ka rubuta alqur'ani da wani baki wanda ba bakakin larabci ba in kai ada to kai istighfari kai istighfari kuma kai tuba to wata nasuha shine abin da malai yake faɗa anan yake ta sunna ce wacce take aidifin abarbi to sai ki ta wa inna sai ki wa inna la musiun kuma mu masu wato aidifin yalwatawa ne qadiruna mu masu cikakken iko ne yuqalu ana cewa adar rajulu ya'idu masu tafsiri su gyara akwai ya'um ya'idu ba ya'idu ba nan dai ana wasai akai alhamza da dalun ba ya'um ba saboda akwai ya'um adar rajulu ya'idu ma'ana qawiya yace wa ausa ar rajulu sara za sa'atin wa quwa naga sai ausa ar rajulu to ya zamo sara za sa'atin ya zamo ma'abucin yalwa wa quwa da kuma ainihin karfi wal arda farashnaha kasa mun shimfide ta shine mahadnaha mun shimfidata ka ni'mal mahidun madal lada masu shimfida na anmu sai ce wa min kulli shay'in dukkan komai mai tafsiri yace muta'alliqun bi qawlihi khalaqana kenan khalaqana zawjaini min kulli shay'in mun halicci dangi biyu wato nau'i biyu a cikin duk abin da muka halitta shine sinfaini nau'i biyu kan zakari wal unsa kaman namiji da mace wan nuri wal zulma kaman haske da duhu sai ce wa fin nabatat haka nan ma a cikin tsirrai kazalika haka al'amarin yake illa anna dhakara wal untha sai dai namiji da mace fi shajaratin wahidatin minha wannan a jikin bishiya daya ake yi illa fil nakhil fa ce sai dai a cikin dabinai fa dhakarun nakali munfaridun anil nakhil untha namijin dabino ya bambanta da ainihin matar dabino ma'ana in kun fahimci abin da mai tafsiri yake cewa bishiyoyi da Allah ya gabaki daya to a bishiya daya sai zama wasu rassan bangaren namiji ne wasu rassan bangaren mace to sai ya zama bangaren namijin yayi baye ga ainihin bangaren macen duk sauran bishiyoyi amma banda dabino kamar yadda malam ya faɗa dabino shine bishiyar macen daban ta namijin daban kun ga shi sanya aiki ya same mu mu muke yin bayan mu da kanmu sauran bishiyoyi kamar yadda na faɗa kuma Allah shi yake mana subhanahu wataala shi da kansa sai ke cewa fit tayyaratil kahraba'iyya haka nan a cikin sinadarai na wutan lantarki kaga a wutan lantarki ma akwai positive da kuma negative ba wai ainihin waya ɗaya ce kawai zaka baka haske ba kaga dai zaudai ne sun tabbata fi kulli shay yi ai ko caji zaka yi a yanzu ya kake gani caja kaga sai ka abin nan biyu kasa in ka shiga waya ce guda biyu ba waya ce guda ɗaya ba ko suna cikin roba ɗaya ne zaka samu biyu ne to abinda Allah subhanahu wataala dai ya faɗa ya riga ya tabbata to shine malaki ta wa gairi ada wani wannan min sa'iril makhluqat daga sauran ababan halitta Allah yayi wannan la'allakum tadhakkarun domin ya zama kun wa'azantu sai sai bi hadfi idatta aini nan an shafe ɗaya daga cikin ta'un guda biyu min al-asli wato na asalin rubutu kenan asalin sa ta tadhakkarun sai aka ce tadhakkarun wasu kuma suka ce tadhakkarun kamar yanda kira'an ahadu sama take kasancewa saboda ka fata alamu anna khaliqal azwaj wato domin ku fahimci cewa ma'abucin wannan dangogi biyu fardun makadaici ne subhanahu wataala fata abuduhu sai ya zama ainihin kun bautata masa sai Allah subhanahu wataala ya ce
fadhu ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه
Allah subhanahu wata'ala bayan da yayi mana bayanai subhanahu wata'ala wato alqur'ani yana da wani tsarin da mai hankali dole yayi jinjina ga mahalicci subhanahu wata'ala afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira wato ku duba zubin nan Allah da yayi bayanan halaka miya gumbayi kuma saboda laifukan su to sai yazo ya ambaci manyan ayyukansa wanda kowa ya sallama aikin sa ne shi kadai to tunda mun yadda aikin sa ne to kuma sai ya kiraye mu zuwa gare shi subhanahu wataala sai ce fafiru ila Allah ku yi gudu ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne bayyanannen gargadi daga Allah subhanahu wataala wala taj'alu ma Allahi ilahan akhar kada ku kuskura ku saka wani abin bauta na daban tare da Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne bayyananne daga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kiraye mu gabaki daya sai yace fafiru ila Allah ku yi gudu ku gudo zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan gabar kaman tana nuna mana ga wata barazana nan ga wani abu nan da zai hallaka mu kuma tudun mun tsiran mu guda ɗaya ne tak idan ba mu isa gare shi ba za mu halaka to saboda Allah yana son mu da rahama sai ya faɗa mana kamar yanzu a ce ga wani mahaukaci ya taho da zararren kansakali ko da wani madoki sanda ce wani kuliki wata kokara wani abin da zai cutar da kai kai baka ganshi ba to amma kuma ga wani can wanda shi zai daukan maka mataki a kansa sai sai maka kaiwa ne ga mahaukaci nan yi gudu ka taho dan waje na dan Allah in ka juya ka kalli mahaukacin nan ga makami kai idan ba irin shi bane ba zaka tsaya in kaga ka tsaya to kai ma irin sa ne amma in dai ba irin sa bane ba na farko ba za ka tsaya kana bincike gudu za kai ka je gun wanda ya kira ka kuma sai ka yi masa godiya a bisa gatan da ya maka kaman a ce duniyan nan ta bude baki ta ko ina so ake alaqume mu so ake atinye mu to Allah subhanahu wataala sai yi mana gata yace mu taho a guje mu zo tudun mun tsira to wannan fafiru zaka bata ma'anoni masu yawa kishiyoyin juna fafiru ila Allah ku gudu daga jahilci ku tafi zuwa ga ilimin addini idan ka guje wa jahilci ka tafi zuwa ga ilimin addini to ka guje ma abinda Allah baya so yana fushi da shi ka tafi zuwa ga abinda Allah yake so kuma yana yarda da shi fafiru ila Allah ku gudu daga kafirci ya zuwa imani in ka guje wa kafirci ka guje ma abinda Allah yake ki baya son sa ka tafi zuwa ga abinda Allah yake so fafiru ila Allah ku guje wa saban Allah ku tafi zuwa biyayya ga Allah in kai wannan ka guje ma abinda Allah yake ki ka tafi zuwa ga abinda Allah yake so fafiru ila Allah ku guje wa shagala da rafkana ku tafi zuwa ga tuna Allah da bin Allah in kun yi wannan kun guje ma abinda Allah baya so kun tafi zuwa ga abinda Allah subhanahu wataala yake so duk abinda kaji tsoron sa gudu kake ka tafi ka bar shi shi ku Allah in kana tsoron sa to lokacin zaka tafi zuwa gare shi duk wanda yafi kowa tsoron Allah to yafi kowa kusaci zuwa ga Allah shi yasa annabawa suka fi kowa tsoron Allah kuma suka fi kowa kusa ga Allah subhanahu wataala anan wato kaman Allah yana yi mana wani gata ne cewa ku gudo daga kangin bauta ku zo fage na yanci wallahi ba wanda yake samun cikakken yanci sai wanda yake bin Allah shi kadai subhanahu wataala duk lokacin da ka raba kafa kana bin Allah kuma kana bin Allaro to ba wahalalle a duniya sai kai waye Allaro wanda zai baka dokar da ta saba ma Allah kai kana so kai abinda Allah zai yarda da shi kuma ga wani kana so shi kuma ka kyautata masa aka san abinda Allah yake so to babu wahalalle a duniya kaman wannan shi yasa mai bautar wani Allah yafi kowa shiga wahala Allah subhanahu wata'ala ya buga wato ainihin misalai na mutane guda biyu dayan yana da mai gida mutumin kirki kuma mai saukin hali dattijo mutumin kirki dayan kuma yana da masu gida biyu miyagu masu miyagun halaye yanzu kai a ce labura ne ma'aikaci ne mai gidan ka daya ne kuma mutumin kirki mai tausayi dattijan kirki shi kuma wancan yaron mutane biyu ne kuma wanda suke masu cin dunduniyar juna dan Allah zai samu kwanciyar hankali yaron mutum daya alal misali yanzu kai sai zama mutane biyu sun hada kuɗi a lokacin bauta a ce sun saye ka kuma kai direba ne ka iya tuki sai su biyun su fito kowa da bukullin mota yace wane in goma zaba zaka zo ka tuka ni ya za ka yi masu gidanka ne su biyu kowa yana cin dunduniyar juna kuma kowa ya fito da dan makulli biyu da dan makullin motarsa yace maza maza su yake zaka zo ka tuka shi kaga duk wanda ka tafi zuwa gare shi to kun kulla da wanda baka tafi zuwa gare shi ba ma'ana ka rena shi wancan wanda baka bi umarnin sa ba in kuma ka tsaya kika maka ki tafiya duk ka rena su kuma zaka yi biyan bukatar su su biyu a lokaci daya ba to haka nan duk wani wanda yake kokarin faranta ma wani akasin abinda Allah yake so kai kana so ka faranta ma wani kai abinda yake so kuma abin nan da yake so Allah baya son sa shi kuma Allah baya so kai wannan abun to yanzu wa zaka farantawa in ka fito a matsayin bawon Allah nagartacce sai ka bi Allah kai tsaye waliyakum ma yakun duk abinda zai kasance ya kasance kuma ba abinda zai kasance sai alheri saboda ba wanda zai bi Allah a ce kuma ya samu cikas in kaga wata jarabawa ma imanin ka ake wadawa amma ba dan abinda kai ba daidai bane ba to kenan ashe duk wanda zai bi Allah wallahi shine yake da cikakken yanci ne kan buga misali yanzu ka karbi dokoki ka kalli dokoki dokokin da Allah subhanahu wataala yayi mana da kuma dokokin da muka tsuguna muka yi wa kanmu mu da kanmu yanzu dan Allah a ce ubangijin halitta ubangijin kowa da kowai da komai mai cikakken ilimi wanda ya san abinda zai amfanar da mu san dukkan maslahar mu dan Allah da hukuncin sa da hukuncin mai da kusasshiyar kwakwalwa wanda bai san abin da ma yake bayan sa ba bai san abin da zai faru akan sa nan da minti biyar ba wani hukuncin ne yake zama wa daidai afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man asar min da hukumul liqawmin yuqinun in ka bi hukuncin Allah to yanzu ka zama bawa mai cikakken yanci domin yanzu mahaliccinka shine kawai ke da tacewa akan ka amma duk lokacin da ka bi dokokin wani to dokokin wani ne dan adam irin ka mai kashi da fitsari gajiyayye kila ma kafi shi kwakwalwa lafiyayya kila ma kafi shi lafiyayyen hankali kila ma kafi shi daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda kai yanzu ko ka sani ko baka sani ba kai yanzu bawan sani domin kana tafiya a bisa tsarin sa da ya ci karo da tsarin Allah subhanahu wataala wannan duk lokacin da muke magana akan wannan sai dokar da ta ci karo dokar Allah dan adam ya halatta ya tsare-tsaren rayuwa masu kyau amma ba su ci karo da tsarin Allah subhanahu wataala ba alal misali yanzu akwai abun da ake kira al-masalihul mursala abubuwa na kyautata zamantakewa dauke yanzu danja mai bada hannu yanzu kaga ba za ka zo ka ce bazan tsaya akan danja ba qur'ani yace ko hadisi to ka zama mai gida ce baka san addini ba domin tsayawa a danjar bai ci karo da qur'ani da hadisi ba bal an taimake ka an taimake sauran masu kaiwa da kawowa idan gari mai yawan abubuwan hawa ne ba wani wanda zai bada hannu ba danja za a shiga wahala wuce wanda za ka yi a cikin minti ɗaya sai kai awa ɗaya baka wuce ba kaga wannan sunansu al-masalih al-mursala duk wani abu da za a yi na samar da zamantakewa kyakkyawa wani bai cutar da wani ba wani bai shiga haƙin wani ba a samu kyakkyawan yanayi to wannan bai cika dokar Allah ba wannan fa ni'im mahi alam wa salam bihi abinda muke magana wani kirkiro dokar ta cika dokar Allah to wannan shine abinda muke magana a kai Allah ka ganar da mu to saboda haka Allah sai ya ce fa firru ila Allah ku yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ku je inda za ku samu cikakken yanci ku samu kanku a matsayin ku na ɗan adam masu daraja kuma abinda za ka yi ya zama ka samu lada domin shi daga cikin alfanun bin Allah ka bi Allah ka samu kyakkyawar rayuwa kuma ka samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala munin bin wani Allah ka bi wani Allah baka samu kyakkyawar rayuwa ba kuma babu lada a wajen Allah ƙarshe sai ma zargi wannan ayar tana da bayanai sai dai mu tsaya a nan insha Allah an nuna mun lokaci sai Allah ya kai mu gobe mu dora a kai abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon gafara Allah da afuwarsa subhanahu wata'ala Allah ya ganar da mu amin kuna jin tambayar tasa wata baiwar Allah ce bata san idan an sha azumi ana ramawa ba ta rayu tsawon shekara 60 a haka ma'ana in haihuwa ta ratso cikin Ramadan ko jinin al'ada ko wata lalura to ita in ta sha kenan ba ramawa to kuma daga baya Allah sai ya fadakar da ita ta ji wa'azi ta samu ilimi kuma tana niyyar ɗaukar matakin ramawa Allah ya karbe ta to na farko muna mata addu'a Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata to ko da tana rayi ba ramuwar azumi ɗaya tak da ya wuce a kanta kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa innahu ko fa annahu ghafurur rahim Allah ya wajabta wa kansa jin kai da rahama duk wanda ya wani mummunan abu da jahilci ba ilimi sannan sai ya tuba ya gyara to Allah ya riga ya yafe masa ma'ana duk lokacin da mutum ya yi shirme na jahilcin ɗarkaliyan abubuwa daga ran da ya sani sai a rufe wannan shafin sai a buɗe sabon shafi saboda haka ba maganan wani makusacin ta ya rama mata azumi kuma wannan abun yana nuna cewa lallai-lallai shugabanni su ƙara azama a kan ta da wallahi jahilcin da yake cikin ƙauyuka da karkara abin ya wuce yadda duk kuke zato in na taɓa faɗa mana shekaru wajen 10 ina jin wajen 20 ma an gayyace ni wata lacca gadan maiwa wani bawan Allah bayan na faɗi abin da zan faɗa da ya zo ta aliki yake cewa shi kamar adviser ne in ban manta ba na wani ɗaya daga cikin shugabanni na siyasa ya ce suna zuwa ƙauyuka wa'azuzzuka ya ce abin da ya ba shi tausayi da suka je suka yi wa'azi suka gama sai wani dattijo mai shekaru sosai kila ka ce 60 zuwa wajen 70 shi ne zai yi godiya a mamadin mutanen gari ya ce wallahi wa'azin nan ya yi sun ji daɗi Allah saka da alkhairi amma shi abin da ya tsaya masa a rai a cikin wa'azin nan ya so sa masa rai abu ɗaya ne abin da malamin cin ya faɗa wai ya ce in ka sadu da matarka ta sunna wai sai ka yi wanka matarka ta sunna a ce wai sai ka yi wanka la ilaha illallah shi a zatansa wanda ya yi zina shi ne zai wanka amma ka kusanci matarka ba maganar wanka dan Allah tsawon shekarun nan ina labarin sallarsa da janaba yake ta sallolinsa to kaga wannan yana nuna akwai babban aiki akan shugabanni su shugabanni nauyin da Allah ya ɗora musu wallahi ba na wasa bane shugabanci abun farin ciki ne, abun walwala, amma wallahi abun tashin hankali gobe alkiyama. Saboda addinin mutane yana nan rataye akan wuyayen shugabanni, in ka san ba za ka yabe sa ka karba. Na taba hikaito mana kissan Sulaiman dan Abdul Malik, halifa ne daga cikin halifofin Bani Umayya. Wata rana ya je aikin haji, Umar dan Abdul Aziz yana daga cikin waziransa dan majalisarsa, halifa na 12. Shi Sulaiman bin Abdul Malik mutum ne mai addini, yana dama-dama da malamai. Wata rana ya zo aikin haji ko Umara, sai ya ga kunzumin mutane dubunnai. Kun san shi mai mulki basarake yana so ya ga al'ummar da Allah ya bashi. Ya kalli mutane iyakar idansa, sai yake ce ma Umar, yace kai, yace kalli adadin mutanen nan, wanda ba wanda ya san adadin su sai Allah. Ma'ana yana jin dadi. In dan siyasa ne ya kallo, kai lalle za a samu giran mai, to akwai population mai yawa misali. Umar ibn Abdul Aziz tunda ba malamin fada bane, sai ce wallahi ranka ya dade, yau a duniya talakawanka ne, amma gobe alkiyama abokan husumarka ne. Kowa sai ya nemi haƙinsa a wajenka. Idanu suka cika da hawaye, ya ce wallahul musta'an, wallahul musta'an. Yanzu wani shugaba da yake jin wannan a cikin zuciyarsa, to wallahi wajibi ne samun ɗaliban ilimi a dinga tura su ƙauyuka su ilmantar da mutane tauhidi. Yanzu wani wallahi in ka ce masa Allah, to yana ɗauka da Allah da manzo ma duk abu ɗaya ne. In ka ce Allah, ka ce Annabi Muhammad, yana ganin abu ɗaya ne. Wallahi baya bambanci. Wani yana ganin wali yafi ma sahabi. In aka ce waliyin Allah ne, yadda yake jin nauyin kalmar, ta fi a ce ma annabin Allah ne. Tun da haka ya tashi ji ana ta faɗa, bai san menene ainihin zai fitar da shi daga addinin musulunci ba, bai san da mai zai gyara tauhidinsa ba. To wallahi wannan wajibi ne akan shugabanni. Duk wanda zai ɗauki harkar shugabanci, wannan abin yana kansa. Larurorin nan guda biyar, jina ne da rayuka, addini, dukiyoyi, mutunci, nasaba. Wannan duk wanda zai yi shugabanci ya kwana da sanin Allah, sai ya tambaye shi wannan abubuwan. Kaga dai duk lokacin da zaɓe zai zo, ɗan siyasa ya san duk dabarar da zai je kai akwati, inda za a je a jefa ƙuri'a, ko ta gaskiya ko ta ƙarya, an san inda za a je a kai wannan akwati. To kuma ba a san yadda za a je a tura wanda zai koya wannan mutanen addini ba. Ai in dai haka san za ka kai musu akwati a jefa ma ƙuri'a, to ka san za ka tura wanda zai koya musu addini musulunci, don su tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan bayar Allah, muna mata addu'a, Allah ya yafe mata, kuma Allah ya ganar da wanda ba su gane ba. Kuma wallahi ba ita kaɗai ba, yanzu akwai mata a gari ma ba ƙauye ba, wanda suke ɗauka idan mace ta haihu, to sai ta yi kwana 60 sannan ta fara sallah. Tun ta ji an ce kwana 60 jinin biki, ita ko jinin ya tsaya ma bayan sati biyu, to sai ta kwana 60 sannan ta fara sallah. In lokacin azumi ne ya wuce, ba za ta yi azumi ba, duk da jinin ya dakata. Wata ma sati biyu, sati uku, amma wallahi ba ta san wannan ba. Allah ya ganar da mu. To sai ya rubuta hakuri, lokaci ya riga mana halin nasa. Kun san ƴan midiya ba sa so a tsallaka musu ya tayam ɗinsu. Allah kai mana gaba da katar, Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe, Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta, ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisanta sa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصل أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.